الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna biyu ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 24 ga watan daya shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sharh Sunnah na Al-Sheikh Al-Imam Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani sali mutum yayi rantsuwa cewa ba zai aikata abu kaza wannan abin da yayi rantsuwa a kansa kuma sai ya aikata me yake kansa iya abin da yake kanshi kafara an gane ko kafara zai don haka bayani ya gabata Qur'ani zancen Allah ne zancen Allah sifa ne daga cikin sifofinsa don haka ita ko rantsuwa da man in ma ka rantsi da zatin Allah subhanahu wataala ko da suna daga cikin sunayensa ko wata sifa daga cikin sifofinsa don haka duk mutumin da yayi rantsuwa da Al-Qur'ani cewa zai yi kaza ko ba zai yi kaza idan ya karya wannan rantsuwa to kafara ita ce ta zama wajibi a kansa sai ya zabi ɗaya daga cikin abubuwa uku wanda Allah ya ambata a can cikin suratul Ma'ida ya ga menene yafi masa sauki daga cikin su ya aikata in ma ciyar da miskinai 10 daga matsakaicin abincin da mutum yake ciyar da iyalinsa kowane miskini a zuba masa gwalgwadon abincin da zai ci ya koshi ciyarwa kuma ta lokaci guda ko kuma mutum ya tufatar da waɗannan miskinai guda 10 idan maza ne kowanne a yi masa riga da wando idan mata ne a yi mata riga da zani da hijabi ko kuma ɗan tabawa mumini ɗaya daga cikin wannan uku zabi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu idan dai daga cikin wannan uku bai samu ba sai mutum ya sauko mataki na biyu shine yin azumi uku an gane ko yin azumi uku wannan azumi uku jera shi ba wajibi bane amma an so mutum ya jera shi inda hali wannan shine iya abin da yake kankarar laifi na karye rantsuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم وحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون نعم wai misali mutumin da wandansa ya wuce idan sau idan ya zo sallah ya halatta ya ja shi sama ba ma a sallah ba ko a wajen sallah wajibi ne dole ne ya ja wandan shi sama kar ya saki wando ya wuce idan sau hanya mafi sauki ka kai a yanki idan baka samu damar da zaka kai a yanki to ka tattare shi ka nade shi ya zamanto idan sau ya bayyana haramcin sakin tufa ya wuce idan sau bai keɓanta da sallah ko a wajen sallah haramu ne mumini ya saki tufafinsa ya wuce idan sau domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kashidi da barazana da azaba mai tsanani a ranar kiyama ga duk wanda yake sakin tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a in wando ne wuce idan sau haramun ne hannun riga baya halatta ya wuce tsintsiyar hannu idan geza ce ta rawani kar ta wuce tsakiyar baya in ma doguwar riga ce to ta tsaya tsakiyar kubur ko ƙasa da haka amma kar ta wuce idan sau kamar yadda yake faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ma asfala minal ka'abaini fa fin nar duk abin da yayi ƙasa da idan sau manzon Allah ya ce makomar shi wutar jahannama a ranar kiyama na'am wai dangane da watan Rajab watan Rajab wata ne ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma a gun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a cikin suratu tauba inna iddata shuhuri inda Allahi suna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum waɗannan hudu masu watanni hudu masu alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana su a cikin hadisi ingantacce yake faɗa salasun mutawaliyatu uku manzon Allah ya ce a jere suke suna bibiyar juna Zulqa'ada Zulhijja Almuharram na hudun manzon Allah ya ce yana tsakanin Jumada da Sha'ban tsakanin Jumada al-Akhira watan da ya wuce kenan kuma da watan Sha'ban dan haka waɗannan watanni ne hudu masu daraja sai dai babu wata ibada ta musamman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take banta da wannan wata na Rajab an gane ko ba azumi ba ko wata sallah ta nafila ko wata addu'a ta musamman bata bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan wata na Rajab Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya tattaro dukkan hadisan da suka zo akan fadla ta watan Rajab ya hada su gode ya wallafa wani littafi daidai da hadisi daya ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da fadla ta watan Rajab babu dukkan hadisan da suka zo akan fadla ta watan Rajab in ma hadisi dha'ifi dha'ifun jiddan ko kuma hadisi mawdu hadisin ƙarya wanda aka kirkira aka danganna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma mu za ka ga a irin wannan lokaci mutane suna aika sakonni ta hanyar sadarwa wai barkanmu da kamawar watan Rajab. Waliyazi billahi wanda kawai su mutane famar su tallar bid'a yada abin da bashi da kai balantana kafa bashi da tushe a cikin addini wai har ma an kebance lada na musamman wai ga duk wanda ya ba dan uwansa albishir game da kamawar shi wannan wata na Rajab. Jiya ma nake jin audiyon wani malami wai yana cewa a wannan wata na Rajab mutum ko farkon sa zai ringa istighfari ko dubu nawa nawa in ya samu wannan kwana goma an samu ko dubu wai zai ringa istighfari dubu ko uku uku ne idan dubu uku uku sau goma dubu talatin su kuma wancan kwana ashirin a wannan ko ya ringa yin dubu na manta dai abinda yake fada a cikin kwana goma za a samu dubu sittin waɗancan kwana ashirin da suka rage zai yi dubu biyu kenan dubu biyu sau ashirin dubu arba'in kenan a wannan kwanuka goma zai ringa yin dubu shida shida wai in an haɗa ya yi istighfarin dubu ɗari haka suke faɗa cewa wai wannan watan istighfari ne a yi istighfarin dubu ɗari wasu su ce saba'in wata mai kama watan Sha'ban shi kuma a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma dubu ɗari wasu su ce dubu saba'in a watan Ramadan kuma a yi haidala dubu ɗari ko dubu saba'in wannan duka abubuwa ne waɗanda suke wato share-share kwashe-kwashe abubuwan da kwata-kwata ba su da asali a cikin addini. Salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haidala da istighfari ba su keɓanta ba da wani wata daga cikin watanni. Zikiri ne uku daga cikin fiyayyen zikiri wanda ana buƙatar mumini ya lazumce su ba da riba rana iya rayuwarsa. Zala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ku jama'a ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Hadisin Al-Agar ibn Yasar Al-Muzani Allah ya kara masa yadda hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Manzo Allah yake faɗa yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Ubangijinku ku roke shi gafara domin ni ina tuba zuwa ga Ubangijina addini na Allah sau da yawa. To dan haka kasancewar babu wata ibada wadda take banta da watan Rajab. Don haka abubuwan da suka fi yadawa a cikin wannan wata shine azumi. Na cewa wai an so mutum ya azumci Alhamis da Juma'a da Asabar in wai farkon wannan wata. Cewa wai duk wanda ya azumci waɗannan kwanuka uku za a bashi ko ibada ta shekara 900. Kuma ranar kiyama za a dora shi wata taguwa ba za ta taka burki da shi face aljanna. Har ma na taba jin wani malami yana faɗa wai in har kai wai wannan azumi uku za Allah zai sanya wani mala'ika zai ciccire takardun aikin ka gaba daya. To an ciccire takardun mi akai? An ciccire littafin aiki wanda a cikin littafin akwai ayyukanka na ƙurai akwai ayyuka na banza to gaba daya an ciccire littafin. To dan haka kasancewar azumin da mutum ya saba yi na sunna to shine zai ci gaba da yin shi a cikin wannan wata. An gane ko? Wanda kuma babu bambanci da sauran watanni. Ka saba yin azumin Litinin da Alhamis zaka ci gaba da yin shi. Ko azumin 13, 14, 15 kenan azumin Ayyamul Bid kwanukan hasken wata zaka ci gaba da yi. Ko wanda yake azumi irin na Annabi Dawud yau yayi azumi gobe ya huta jibi yayi gata ya huta zai ci gaba da yin azumin sa. Amma da sunan azumin Rajab wannan kwata-kwata baya halatta domin wata bid'a ce wadda aka yada ta a cikin al'umma. Har ma zaka ji sunan shi a gun Hausawa azumin tsafi. An gane ko? Azumin tsofaffi. To ai daga jin wannan suna ka san za ka fahimci cewa abin ashe ba yi da asali a cikin addini. Ina tsoho ina azumi. tsoho da Allah ya masa rangwame wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miski, wanda da kyal suke iya yin azumi ko kwata kwata ba sa iya yi dattawa, Ubangiji ta'ala yace na kansu wato ciyar da wato miski a madadin kowane. Tsoho yana daga cikin, ko tsohuwa suna daga cikin wanda shari'a ta yi musu uzuri idan suka kasa yin azumi, iya abin da yake kansu shine ciyarwa. To amma an zo an ce ga azumin tsofaffi, azumin watan Rajab, an gane ko wai azumin tsofaffi. To in tsoho zai iya yin azumin watan Rajab, to yayi na Ramadan mun gaba daya, wanda shi na Ramadan kin shine farilla. Duk abin da bawa zai kusanci Ubangiji da shi na ibada bai kai ba abin da Allah ya farlanta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga Ubangijinsa mai girma da daukaka, Ubangiji ta'ala yake faɗa, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alaihi, bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda nafi so nafi kauna sama da abin da na farlanta masa. Har ma za ka ji suna ba da wasu nafilfili a cikin waɗannan darare na watan Rajab, an gane ko nafilfili za ka ji ana ba da su daban, rana kaza nafilarta daban, rana kaza nafilarta daban, dan tsabar damfara. Wani na ji wani malami yana faɗa a gidan rediyo an so a yi istighfarin 70,000 a wannan wata, mai kamawa a yi salatin annabi 70,000 a cikin watan Ramadan, a yi haidana 70,000. Yana faɗan cewa in bulan ba za ka iya ba sai ka samu wani malami ku yi jinka ka biya shi ya yi maka, wai malami ya maka wai istighfari ya yi maka salatin annabi kuma ya yi maka haidana. To gaba ɗaya man ka biya a ringa maka salloli na lokaci biyar ka yi kwancinka ka huta, in Ramadan ya zo ka biya a yi maka azumi, in dai har ka biya a yi maka istighfari, a yi maka salatin annabi, a yi maka haylala, gaba ɗaya ma ka biya sauran ibadu da Allah ya farlanta maka, kenan ka biya kuɗi a yi maka. Don haka dai kwata-kwata abubuwa ne wanda mutane suke ta ƙoƙarin yaɗa shi a cikin al'umma, musamman daman su wannan dama suke nema su yi ta ƙoƙarin yaɗa wato abubuwan da ba su da asali a cikin addini. Sai dai sunna ce ta Allah, ita ƙarya hure take ba ta yaya, an gane ko, duk yadda aka yi gaskiya he ta murkushe ta, kamar yadda Allah ya faɗa, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmuhu fa idza huwa zahi, kuma haka can ya faɗa an zala minas sama'i ma'an فصالت أودية بقدرها فهتم السيل زبد الرابية ومما يوكدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يدرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يدرب الله الأمثال. ده يد ذا أي sai ta murkushe ƙarya, duk abin da ba ya da asali a cikin addini ko da an yaɗa shi, to insha Allahu ta'ala za ka ga gaskiya ta zo ta murkushe abu. Alhamdulillahi kullum ƙara fahimta ake, da in ka ɗauka irin waɗannan azumin ibadu da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, irin azumin Litinin da Alhamis da sauransu, ɗaiɗai ku ne a cikin jama'a suke yi, amma yau an wayi gari waɗanda suke rayar da wannan suna, kai bal ma idan ba a yi ba kafaɗa da kafaɗa a cikin jama'a za ka samu cewa su ne ma mafi yawa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya a kan gabar da malam yake bayani game da wata mas'ala daga cikin manyan mas'aloli na aƙida, ita ce mas'alar imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa, al-imanu bil qada'i wal qadar, wanda bayani ya gabata imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alkadarinsa ginshiki ne daga cikin ginshikan imani guda shida, wanda kuma imani da kadara baya kasancewa sai idan mutun ya gina shi akan ginshikai guda hudu. Ginshiki na farko shine al-ilm, al-imanu bi ilmillahi alladhi ahata bi kulli shay'in, imani da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kewaye kowa da komai. Farko kai imanin cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da dukkan abubuwa waɗanda suke samanmu a cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu na halittu, da dukkan wani abu wanda yake rashashe tun farkon duniya har izuwa kiyama, da duk wani abu wanda yake iya yiwuwa to Allah ya kewaye da sane shi, da ma abin da ba zai yiwu ba Allah ya tuntuni ya kewaye da saninsa. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba yaya zai kasance. Wannan kenan ginshiki na farko. Dalili a kansa ayoyi ne sun wuce a lissafa, na daga cikinsu fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Shine yace wa indahu mafatihul ghaibi, makullan ghaibu abun Allah suke, la ya'lamuha illa huwa, ba wanda ya san da su in ban da shi, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri shine ubangijin da ke da sanin dukkan halittun da suke cikin teku, halittun da suke cikin sarari, suke doran ƙasa, wal bahar da waɗanda suke cikin teku. Wa ma tasu, an gane ku, dukkan halittun da suke cikin sarari Allah yana sane da su kuma ya kididdige su. Dukkan halittun da suke cikin teku, suke cikin ruwa, Ubangiji ta'ala ya kewaye da saninsu. Sai yace wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wata ganyen itaciya bata isa ba ta fadu daga jikin itaciya illa ya'lamuha, face Ubangiji ta'ala yana da sanin faduwar ganyen itce. Wala habbatin fi zulumatil ardi, ko wata kwaya da take faduwa a cikin duhun ƙasa, an gane ku, kwayar itce ko kwayar ciyawa da take faduwa ƙasa Ubangiji ta'ala yana sane da ita. Wala ratibin wala yabisin, ba danya ba ko busassa, illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi ma'abucin bayani, tuntuna Allah ya tabbatar da shi. Wannan shine gimshiki na farko. Gimshiki na biyu shine mu yi imani da cewa dukkan komai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce shi, ya tabbatar da shi a cikin littafinsa Allahul Mahfuz. Duk abinda zai faru tun farkon duniya har izuwa ƙarshenta, komai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, farkon abinda Allah ya halitta shine alƙalami, alƙalamin ƙudura. Ubangiji ta'ala da ya halicci wannan alƙalami ya ce masa uktub, in rubutu. Alƙalami ya tambayi Ubangijinsa me zan rubuta, Ubangiji ta'ala ya ce masa uktub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama au kama qala. Ubangiji ta'ala ya ce masa rubuta duk abin da zai wakana har izuwa kiyama. Abdullahi dan Abbas, an gane ko, manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, take yanke wannan alƙalami ya gudana, duk abinda Allah ya kaddara ma bayinsa har izuwa kiyama gaba ɗayan wannan alƙalami ya rubuta. Abdullahi dan Abbas yace hatta da tagumi mutun da zai yi ya dora hannun shi akan kuncin shi tuntuna Allah ya kaddara kafin ya hadaci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su da shekara 50 daidai da motsa kafa da zakai tuntuni kafin Allah ya halicci halittu da shekara 50 ya kaddara wani dan wani lokaci kaza zai motsa kafarsa shine ya fada a cikin wato suratu yasin wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komai ubangiji ta'ala yace mun kididdige shi mun tabbatar da shi a cikin wani littafi ma'abucin bayani kuma haka ya fada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yasir duk abin da yake samuwa na musiba a ban kasa wala fi anfusikum ko abin da ke samu ku na musiba ku bayi ubangiji ta'ala yace bai samu ba illa fi kitabin face yana tabbaci a cikin wani littafi min qabli an nabra'aha kafin mu halicci halittar tuni mun kaddara mata duk abin da zai same ta na alkhairi da na sharri inna zalika 'ala allahi yasir hakan abun Allah abu ne mai sauki ba wani abu bane ba mai wahala ba wani abu bane ba na kai ruwa rana abun Allah ya fi kyautawar ido gaggawa ginshiki na uku shine kai imani da cewa komai yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wata'ala da nihinsa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya nufa ta shike kasancewa duk abinda Allah bai so ba bai nufa ta ba ba yadda za a yi ya kasance ya tabbata duk duniya inda za su hadu tun farkonta mutun da aljan da sauran halittu har zuwa kiyama akan cewa su zo da abinda Allah bai yi nihi ba bai so ba sun yi kada kuma duk abinda Allah ya nufa ta ya so duk duniya su hadu sun yi kadan su hana wannan abu to wannan shine gimshiki na uku sai kai imanin cewa komai yana gudana game da mashi'ar Allah subhanahu wataala shi yasa ya fada liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin gimshiki na hudu daga cikin gimshikan imani da kadara shine kai imanin cewa da kai da aikin ka gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala ma'ana bayi su yi imani su tabbatar da cewa da su da duk abin da suke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim haka a cikin suratu zumar Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma haka ya fada a cikin suratu safat wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shine ya halicce ku kuma ya halicci duk abin da kuke aikatawa kenan sai kai imanin cewa da kai da aikin ka gaba daya halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala to wannan shine imani da kadara wanda gimshiki ne daga cikin gimshikan imani guda shida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana zamu tashi gaba ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala khalaqa al-khalqa bi mashi'atihi min ghairi hajatin kanat bihi خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعضهم مدبرون لأمره مالم الله يجي كنسا نافعا khalaqa al-khalqa bi mashi'atihi min ghairi hajatin kanat bihi. Mala yake fada Ubangiji mai girma da daukaka shine ya halicci halittu gaba daya bi mashi'atihi da sansa da nufinsa, an ghairi hajatin kanat bihi, gaban wata bukata da ta kasance tare da shi, ma'ana an ghairi hajatin kanat bihi, ba tare da wata bukata da yake da ita game da halittunsa. Dukkan waɗannan halittu da Allah ya halitta, ya halicce su ne ba dan yana da wata bukata a gunsu, domin shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala mawadaci ne, wadata wadda ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, kuma ba ta da iyaka. Sabani mu bayinsa ga wadatarmu, wadatarmu tana da farko kuma tana da ƙarshe, kuma wadata ce wadda tana da iyaka. An gane ku? Tare da cewa duk wadata ta bawa, to ya tabbata shi mabukaci ne, ba yadda za a yi wata halitta da take cikin sama, ko mu ce take cikin sammai, ko take cikin kasai, ta wadatu da abin da ke gun Allah subhanahu wa ta'ala daidai da kibtawar ido. Kowa da komai mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa, wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah shine mawadaci, ku kune mabukata. Haka kuma ya faɗa, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, ya ku mutane ku san da cewa ku gaba ɗayan ku talakawa ne, mabukata ne zuwa ga Allah. Sai yace wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, Ubangiji ta'ala shine mawadaci mai matukar wadata, kuma shine alhamid, wato abin yabo. To dan haka dukkan waɗannan halittu da Allah subhanahu wataala ya halicce su ne saboda ni'imarsa, amma ba dan yana da bukata game da halittunsa, domin kasancewar Ubangiji subhanahu wataala da'ar masu da'a ba ta amfanarsa, kamar yadda saƙon masu saƙo baya cutar da Allah subhanahu wa ta'ala. Imanin muminai baya amfanar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kafircin kafirai baya cutar da shi. Ya faɗa a cikin hadisi, al-hadisul qudsi, wanda Abu Dharr, Allah ya ƙara masa yadda, ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi kwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito wannan hadisi daga Ubangijinsa mai girma da ɗaukaka. Hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Farko Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, yace ya ku bayina, ku san da cewa ni na haramta ma kaina zalunci, kuma na maida zalunci haramun ne tsakaninku, don haka kar junanku ya zalunci juna. Sannan yace, ya ibadi, ya ku bayina, yace kullukum ja'i'un, gaba ɗayanku mayunwata ne, illa man ata'antu, sai wanda na ciyar da shi, fastaqu imuni ud'imku, ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku, kowa mayunwaci ne sai wanda Allah ya ciyar da shi. Kaga wannan yana nuna mana buƙatar mu da talaucin mu, kowa yana buƙatar ci da sha. Ubangiji ta'ala shi yake ciyar da bayi, shi ba a ciyar da shi, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul an'am, wa huwa yud'imu wa la yud'am, shi ke ciyar da bayi, shi ba a ciyar da shi. Da haka yace, dukkan ku mayunwata ne sai wanda na ciyar da shi, don haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku. sannan kuma ya fada yace ya ibadi kullukum are illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ku bayina yace dukkan ku tsiraitattu ne sai wanda na tufatar da shi ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku wannan tufafi da muke sakawa a jiki musuturce al'auran mu ubangiji subhanahu wata'ala shine ya hore mana shi kamar yadda ya faɗa ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkaru shi yasa a wannan hadisi yace dukkan ku tsiraitattu ne sai wanda na tufatar da shi ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku yace ya ibadi innakum tukhdi'una billayli wan nahar ya ku bayina kukan tabka kurakurai a tsawon yini da dare yace fastaghfiruni aghfir lakum ku roke ni gafara na gafarta muku sai yace ya ibadi ya ku bayina innakum lan tabdugu durri fatadurruni walan tabluguna fa'ifatan fa'un ya ku bayina ku san da cewa gaba ɗayan ku ba ku kai matsayin da za ku amfanar da ni da wani abu balantana ku amfanar da ni kuma ba ku kai matsayin da za ku cutar da ni balantana ku cutar da ni sannan yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a yace ya ku bayina ku sani da a ce farkon ku da karshen ku tun farkon duniya har zuwa kiyama mutanen ku da aljannun ku gaba daya ku kasance a bisa zuciyar mafi tsoron Allah daga cikin ku wannan tsoron Allah na ku bai dada komai a cikin mulki na a ce tun farkon duniya har zuwa kiyama mutane da aljannu gaba daya kowanne a ce yana da tsarkakakkar zuciya tsabtatatta mai cike da tauhidi da imani irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan imanin mu gaba ɗaya bai dada komai a cikin mulkin Allah subhanahu wataala kuma yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin ma na kasa zalika min mulki shay'a yace ya ku bayina ku san da cewa farkon ku da karshen ku da mutanen ku da aljannun ku gaba ɗaya ku kasance a bisa zuciyar mafi lalaci daga cikin ku wannan bai tauye komai daga cikin abin da ke na mulki na a ce tun farkon duniya har zuwa karshen ta mutane da aljannu kowa a ce yana da gurbatacciyar zuciya lalatacciyar zuciya irin ta Iblis an gane ko irin ta Iblis ko kace zuciya irin ta Fir'auna gaba daya to wannan bai tauye komai daga cikin mulkin Allah subhanahu wataala don haka ibadar mai ibada ba ta dada shi kafircin kafiri baya rage shi sannan yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul miqyadu idha udkhila al-bahr yace ya ku bayina ku san da cewa farkon ku da karshen ku mutanen ku da aljannun ku gaba ɗaya ku tsaya a fili guda gaba ɗayan ku ku roke ni kowa ya faɗi iya bukatunsa kuma na biya ma kowa bukatarsa ubangiji ta'ala yace wannan bai tauye abinda ke guna na arziki sai face gwalgwadan abinda allura take tauyewa idan an tsoma ta cikin teku farkon duniya da karshen ta mutane da aljannu kowa ya tsaya ya roki Allah bukatun shi ya Allah kaza nake bukata ka banda kaza da kaza da kaza da kaza kowa ya fadi ya bukatunsa kuma gaba ɗaya kowa Allah ya biya masa abinda muka tauye daga cikin arzikin Allah shine gulgudan abinda allura take tauyewa idan an tsoma ta cikin teku. Kai ba ma tsoma allura a cikin teku, ka dauki murhin kwalba ka cika shi da ruwa ka tsoma allura, menene za ta rage daga cikin sa? Ba ma maganar teku ba. Sannan a ƙarshen hadisin sai ya ce, ya ibadi, innama hiya a amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Yace, ya ku bayina, ku san da cewa ayyukanku da kuke aikatawa na alkhairi da na sharri, Ubangiji ta'ala yace uhsiha lakum, ina kididdige muku su ɗaya bayan ɗaya, thumma uwaffikum iyyaha, a yinin alkiyama zan cika muku sakamakon duk abin da kuka shauka a rayuwarku. Faman wajada khairan falyahmadillah, duk wanda ya samu alkhairi aljanna ta zamanto makomarsa, to ya gode ma ubangijinsa, ya kubuta game da karfinsa da dabararsa da wayensa. A ba karfinka bane, ba dabararka bace, taufiki ne na Allah subhanahu wataala. Sai yace, wa man wajada ghayra zalika, duk wanda ya samu maimakon haka wali iyazi billahi makoma ta yi muni, ubangiji ta'ala ya ce fala yalumanna illa nafsa, kar ya zargi kowa in banda kansa, shine ya tabar da kansa. Kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusranul mubin. To dan haka wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim, wannan hadisi yana tabbatar mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala mawadaci ne game da bayinsa, baya bukatar komai a gun bayinsa, ya halicce su ba dan yana da bukata ba, bal su ne mabukata zuwa gare shi. Wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara, babu wani wanda ya isa ya wadatu gabarin Allah subhanahu wa ta'ala daidai da kibtawar ido. Kana bukatar ci, kana bukatar sha, Allah shi yake bada ci, shi yake bada sha. Kana bukatar tufafin da zaka saka kariya la aurarka, Allah shi yake babawa. Kana bukatar iskar da zaka shaka, Allah shi yake aiko wannan iska wadda bayansa suke shaka. Kana bukatar koshin lafiya, Allah shi yake bada ta. Kana bukatar a yaye maka matsalolin da kake ciki, ba mai yaye ma bawa matsalolin da yake ciki in banda ubangijinsa. Don haka babu wani mawadaci gabarin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka shine anan malam ya tabbatar mana da wannan aqida, khalaqal khalqa bi mashi'atihi, Allah shi ya halicci halittu gaba daya da mashi'ar sa, an ghairi hajatin kanat bihi, ba dan yana da wata bukata wato game da su. Sannan sai yace, wa khalaqal mala'ikata jami'an li ta'atihi, Allah ya halicci mala'iku gaba ɗayansu, li ta'atihi, domin yi masa da'a, abinda ya ce su yi su yi, abinda ya ce su bari su bari, tsantsar da'a, saboda yi masa da'a ya halicci mala'iku. An gane ko? Wajabalahum ala ibadatihi, kuma ya halicce su wato ala ibadatihi, akan bauta masa, ba su da wani aiki illa ibada. Shi ya faɗa a can cikin suratul tahrim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, mala'iku ba sa saba ma ubangijin su game da abin da ya umarce su, wa yaf'aluna ma yu'maruna, suna aikata iya abin da aka umarce su, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul anbiya, wa hum bi amrihi ya'maluna, su mala'iku da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala suke aiki, iya abinda ya ce su yi shi suke yi. Shi yasa anan malam ya ce, wa khalaqal mala'ikata jami'an li ta'atihi, ubangiji ta'ala ya halicci mala'iku gaba ɗayansu, li ta'atihi, saboda yi masa da'a. Sai ya ce, wa jabalahum ala ibadatihi, kuma ya halicci su, ma'ana ya cuɗanya halittar su, ala ibadatihi, a bisa wato bauta masa. Faminhum mala'ikatun bi qudratihi lil arshi hamiluna, daga cikin su akwai mala'iku waɗanda suke dauke da al'arshin Ubangiji, bi kudratihi amma da kudrarsa, su suke dauke da al'arshi, wanda ita wannan al'arshi gadan mulki ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halicce shi. Kuma al'arshi shi ne mafi girman halitta daga cikin halittun Allah gaba ɗaya. An gane ko? Al'arshi gadan mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi girman dukkan halittun da Allah ya halitta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi sahihi, manzon Allah yake faɗa, sammai bakwai da ƙasai bakwai duk girman su inda za a dunkule a danganta a auna da girman kursiyu kujeran mulki ta Allah subhanahu wa ta'ala, saman bakwai da ƙasan bakwai tamkar zobe ne da aka jefa a cikin sahara. Kursiyun ita ce gwalgwadon girman saharai, kamar ka ɗauki zobe ka jefa shi a cikin sahara. Walillahi al-masalul a'la, ba ma sahara ba, a cikin ɗakin ka ɗauki zobe ka jefa shi a cikin ɗaki, an san ma akwai shi. To dukkan girman saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya, idan ka dunkule su duk girman su ka danganta zuwa ka auna da girman kursiyu, ba su wuce ba gwalgwadon zobe a cikin sahara. Sahara gaba ɗaya ita ce matsayin kursiyu, kujeran mulki. Ita kuma wannan kujeran mulki ta Allah subhanahu wa ta'ala, duk girmanta idan ka danganta ta zuwa ga al'arshi gadan mulki na Allah subhanahu wa ta'ala, tamkar zobe ne shi ma da aka jefa a cikin sahara. Manzo Allah sai yake cewa wal arshu la ya'lamu qadrahu illa Allah aw kama qala, al'arshi ba wanda ya san gwalgwadon girman shi in banda Allah. To gado ne wanda yake na mulki, kuma mala'ikun da suke dauke da wannan gado na mulki mala'iku ne guda takwas. Wa yahmilu arshahum yawma idhin wa yahmilu al'arsha fawqahum yawma idhin samaniya, mala'ikun da suke dauke da al'arshi guda takwas ne, kuma a gefin al'arshin akwai mala'iku wanda suna zagaye da al'arshin, ba su da wani aiki illa tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya fada. Kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa an bani izini na baku labari game da wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke dauke da al'arshi, daga nan fatar kunnen shi zawwa nan atik ka fada tafiyar shekara 700, daga nan fa wannan inun fatar kunne zawwa nan ka fada nan tafiyar shekara 700. To ina ga sauran jikin, wai ɗaya ne ho daga cikin mala'iku? To an ce tsakanin tazarar fatar kunne zuwa kafada tafiyar shekara 700, to ina ga sauran gangan jiki? To shine anan yace fa minhum mala'ikatu bi qudratihi lil arshi hamiluna, wato daga cikin su su mala'iku akwai mala'ikun da suke dauke da al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala bi kudratihi amma da kudrarshi. Karka yi tsammanin su da suka daga wannan gadan mulki su ne suke rike da shi, a'a, Ubangiji ta'ala shi yake rike da sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su, kamar yadda ya faɗa wa yumsiku sama'a an taqa'a 'alal ardi illa bi izni inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim, Ubangiji ta'ala shi yake rike da sama, shi ya hana ta fado ta hallakar da wanda ke karkashinta, sama ba za ta fado ba sai da izinin Allah, shi yake rike da ita. Kuma haka a can cikin suratu Fatir, inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura, yace inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, Allah shi yake rike da sammai da ƙasai, an tazula shi ya hana su gushi daga yadda suke, wala in zalata inda a ce sama da ƙasa za su yi nihin gushewa daga inda suke, in amsaka huma min ahadin min badi babu dide da daya daga cikin halittu da ya isa ya rike sama in ba Allah subhanahu wata'ala ba. Wai misali ne Allah yake ba mu cewa shi yake rike da sama, inda a ce yau sama zata yi famar rutowa zata fado, wane ne ya isa ya rike ta? Akwai abin da ya isa ya rike ta? Yanzu misali ka dauka, har yau Bature duk ilimin shi, duk tuna, duk binciken shi, idan gini zai rubuto ba shi da wani abu wanda zai iya tare ginin a wannan lokaci, sai dai kafin a yi ginin a yi abin da koda ya wannan kenan zai iya tsare shi. Amma yau a ce gini ya yi niyyar rubutowa, a ce ga wani abu ya zo ya tsare shi, ba wanda ya isa. To haka ya ce wala in zalata, inda ko kasa, a ce kasa za ta yi girgiza, a ce ta motsa, a ce ga wani abu ya rike ta ya hana ta girgizawa ta rubuta, babu shi. Shi ne ya ce inda sama da kasa za su yi nihin gushewa daga yadda Allah ya tsara su, to babu wani wanda ya isa ya rike su. To don haka waɗannan mala'iku da suke ɗauke da al'arshi suna ɗauke da ita ne hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma ƙudurar shi ita take rike da wannan al'arshi. Kamar yadda ya faɗa wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal-ardu bi amrihi, to shi ne anan sai ya ce wa da'ifatun minhum hawla arshihi yusabbihuna, wata jama'ar ta mala'iku wato suna tasbihi a gefin al'arshinsa. An gane ko a gefin al'arshinsa suna ta tasbihi. Kamar yadda ya faɗa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, mala'ikun da suke dauke da al'arshi sai ce wa man hawlahu da wanda ke gefin na mala'iku gaba ɗayan su yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi da yabon ubangijin su. In sun ce subhanallahi sai su ce wa bihamdihi. Sai ya ce wa akharuna, wasu daban daga cikin mala'iku bihamdihi yuqaddisuna, suna tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala bihamdihi da yabansa. Sai ya ce wasdafa minhum rusulan ila rusulihi, daga cikin mala'ikun Allah ya zaɓu waɗanda matsayin jakadu nashi suke, wanda yake tura su izuwa gun manzanninsa. Wa ba'dhum mudabbiruna li amrihi, wasu daga cikin mala'ikun su ko Allah ya hore su masu gudanarwa ne ga lamarinsa. Duk abin da yake gudana daga sama izuwa ƙasa Allah ya hore wasu mala'iku waɗanda suke gudanar da waɗannan al'amura. A takaice anan malam yana mana bayani game da al-imanu bil mala'ika, imani da mala'iku, wanda imani da mala'iku gimshiki ne daga cikin gimshikan imani guda shida. Kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar, haka hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman hadisin Jibril. A cikin Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala na faɗa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nan Allah ya zana mana gimshikan imani guda hudu. An gane ko a wannan aya ya zana mana hudu daga cikin gimshikan imani. Kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Haka a cikin suratul baqara fadarsa subhanahu wa ta'ala, laysa libirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna libirra man amana billahi wal yawmi la'akiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin. Anan ya zana mana biyar daga cikin gimshikan imani guda shida. Haka a cikin suratul nisa fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi la'akiri faqad dalla dalalan ba'ida. To dan haka cikon na shida shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, da fadar sa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, da fadar sa alladhi khalaqa, wannan sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada. to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Jibrilu alaihi salam ya masa tambaya menene hakikanin imani manzo Allah ya zano masa antu umina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Dole ne mu yi imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kasancewar shi imani da mala'iku wato abu ne wanda yake sai kai imani da shi jumlatan wa tafsilan. Abu na farko daga hakikanin imani da mala'iku shine ka tabbatar da cewa ita wannan halitta akwai ta, mala'iku akwai su. Domin akwai waɗanda suka yi inkarin mala'iku cewa kwata-kwata babu wata halitta mai suna mala'iku. Menene dalilin su, menene hujjar su, wai ba a ganin su, ai inda akwai su ai da an gan su. To ai ba dukkan abin da ba a ganin shi ba za a ce babu shi. An gane ko? Wannan rashin tunani ne, rashin fahimta ne. Abin da idan ka bai ya gani, ko kunnen ka bai ya ji, ko hannun ka bai ya iya tabawa, ko kuma baka iya wato dandanar shi kace babu shi. Kowa dai a cikin mu yayi imani cewa a gangan jikin shi akwai wani abu mai suna rai wanda muke rayuwa da shi. Akwai wanda ya taba ganin rai a cikin mu? Ba wanda ya taba gani, amma mun yi imanin cewa akwai rai a cikin gangan jikin mu wanda muke rayuwa da shi. Dan haka wanda ya mutu aka zare ran muke ganin cewa ya zama gunga. An riga an zare ran, motsi ba zai iya yi ba. Amma mu da muke motsawa muna rayuwa mun tabbata akwai shi a jikin mu, kuma idan mu bai taba ganin shi ba sai mu ce babu shi. To mala'iku tabbas sai kai imanin cewa akwai su, halitta ce ta Allah subhanahu wataala. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya bayyana mana cewa su mala'iku Allah ya halicce su ne daga haske, kamar yadda ya faɗa Allah ya halicci mala'iku daga haske, aljannu Allah ya halicce su ne daga tsantsar wuta, kuku annaba Adam ku Allah ya halicce shi daga abin da ya siffanta muku cewa daga ƙasa. Sinadarin da Allah ya halicci mala'iku da haske ya halicce su. Shi yasa mala'ika yafi komai gaggawa, kamar yadda a binciken kimiyya har yau ba a binciko abin da yafi haske gaggawa. An gane ku? Mala'iku a cikin yini suke sare tafiyar da ta kai tafiya ta shekara 1000 daga sama zuwa ƙasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa can, yake cewa summa ya arju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Mala'iku sukan sauko sannan su hau zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wato yini daya wanda gwalgwadon shi shekara 1000 ne daga cikin abin da za ku lissafa, inda za ka lissafa tafiyar shekara 1000 ce. To a cikin yini ɗaya mala'ikun Allah suke sare wannan tafiya. To dan haka wannan shine abu na farko kenan sai mun yi imani cewa akwai mala'iku. Abu na biyu, mu tabbatar da cewa su mala'iku halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala mai matukar yawa, wadda ba wanda ya san adadinta in ban da shi, kamar yadda nasi na Al-Qur'ani ya tabbatar wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ba wanda ya san adadin rundunar Ubangijinka in ban da shi. Ya zo a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa lokacin da aka tafi saman bakwai da ni, manzo Allah ya ce na ga wani masallaci, sai nake tambayar Jibrilu alaihi salam, na ce masa wannan ɗaki ba? Sai ya ce wannan shi ne albaitul ma'amur, wanda Allah ya yi rantsuwa da shi a cikin suratul Tur, wal baitul ma'amur. Jibrilu alaihi salam ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan masallaci da kake gani tunda Allah ya halicci duniya, addini na Allah mala'ika 70,000 suke ziyarar wannan masallaci in sun tabi har abada ba sa dawowa kuma gobe ma wata 70,000 ce ta daba tunda Allah ya halicci duniya ya halicci wannan masallaci mala'ika 70,000 a kowane yini suke ziyarar wannan masallaci in sun tafi kuma ba sa dawowa kaga wannan yana nuna mana matukar yawa na mala'iku kuma haka a hadisi sahihi manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idhi laha 70,000 zimami ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha manzo Allah yace a ranar kiyama za a zo da wutar jahannama tare da ita manzo Allah yace tana da ragama 70,000 an san ragama ko irin ragama da ake sama wato raƙumi ake sama dabba a ringa janta to wutar jahannama a ranar kiyama za a zo da ita kamar yadda Allah ya faɗa wa ji a yawma izin bi jahannam za a zo da ita tana da ragama 70,000 kowace ragama manzon Allah yace mala'ika 70,000 suke janye da ita sai ka buga 70,000 sau 70,000 miliyar 4 da miliyan 900 kat miliyar nafsan miliyon shine 70,000 sau 70,000 adadin mala'ikun da suke janye da wutar jahannama fa a ranar kiyama kaga wannan yana nuna mana Allah kadai ya san adadin yawan mala'iku haka hadisi sahihi manzala sallallahu alaihi wasallama yana fada abatis samau wa hukka laha an ta'iba manzon Allah yace sama tayi nishi kuma ya cancanta tayi a cikin sama manzon Allah yace babu inda zaka dora yatsa hudu face akwai mala'ika agun yana mai sujada ga Ubangiji subhanahu wataala nauyin da sama take kara take nishi saboda nauyin da take dauke da shi na mala'iku to dan haka wannan shine kenan abu na biyu sai mun yi imani da cewa halitta ce mai yawa ba wanda ya san adadin ta in banda Allah subhanahu wataala dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.